Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na Hantsi yau Alhamis 1 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya da ake kira SAN a takaice ta ce yanzu haka Najeriya na kokarin cika sharuɗan samun rajistar shiga jerin kasashen duniya da ake damawa da su a hada-hadar cinikayyar kayayyakin da kamfanonin su ke sarrafawa bisa manufa da tsarin kasuwanci na halal. Sannan kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan hukuncin tura ɗalibin da ake zargi ya caccaki Aisha Buhari zuwa gidan yari. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Salamanmu na Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan kuma za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridan ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa Kyiv a yakin da take yi da Moscow tsawon wata tara. Bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron NATO a birnin Bucharest na kasar Romania, a wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare akan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Cibiyoyin ruwa, wutan lantarki da na dumama ruwa da gida, waɗannan ne sabbin wuraren da Putin ke aunawa. Yana kai masa hari sosai. Wannan zaluncin da ake yi wa mutanen Ukraine jahilci ne, a cewar Blinken. Babban jami'in diplomasiyya na Amurka ya zargi Putin da kokarin raba kan hadakar kasashen kawancen yammacin duniya da ke taimakawa Ukraine, yayin da farashin makamashi a fadin duniya ke kara hauhawa, yayin da kuma 'yan Ukraine ke fuskantar yawaitar katsewar wutar lantarki. Mutane sama da 100 ciki har da ɗaliban kasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19, sun kuma caccaki tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya Laraba a babban birnin Koriya ta Kudu. Wannan shine nuna goyen bayan zanga-zangar ta China da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare. Masu zanga-zangar da suka tattara akan titi a unguwar Hyundai da ke birnin Seoul sun rike alluna masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da China, yayin da suke kira ga shugaban China Xi Jinping da jam'iyyarsa ta gurguzu da su yi murabus. Wasu kuma sun rike farar takarda, abinda ke nuna alamar zanga-zanga a daidai lokacin da gwamnatin China ke kara sa ido da tantance bayanan da ake turawa ta yanar gizo. Masu zanga-zangar sun kuma buƙaci a mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da na kada ƙuri'a. An dai zanga-zanga a birane fiye da 10 a faɗin duniya ta nuna goyen bayan wadda ake yi a China. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya da ake kira SAN a takaice ta ce yanzu haka Najeriya na kokarin cika sharuɗan samun rajistar shiga jerin kasashen duniya da ake damawa da su a cinikayyar kayayyakin da kamfanonin su ke sarrafawa bisa manufa da tsarin kasuwanci na halal. Daga Kano, Mahmud Kwari na dauke da ƙarin bayani.
Dangane da haka ne babban daraktan hukumar ta SON Alhaji Faruk Salim ya jagoranci wata tawagar jami'ansa zuwa kasar Turkiya, inda suka halarci babban taron ƙasa da ƙasa kan harkokin tsarin sarrafawa da cinikayyar kayayyaki na tafarkin halal wanda ya gudana a birnin Santambul. Mr. Albert Wilberforce da ke zaman daraktan ofishin shiyar Kano na hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya na cikin mambobin tawagar.
To magana halal din nan dama Najeriya bata cike, kuma kuɗi ne mai kyau, kasuwanci na da yawa sosai, cewa trillions of dollars wanda kenan kowa yana nema, shine kasuwan da Najeriya bata shiga ba. Shine daga zuwan Salim da ya gano wannan ya ce ana cutar Najeriya, ana cutar Arewa, don an ki an so yawancin mutanen Arewa musulmai ne. To particular kamar Kano kuma giwon Arewa gaba ɗaya giwon Najeriya. To wannan akwai inkiyoyi abubuwan da ake gyara a nan Kano, wanda in aka samu wannan halal certification din nan za a kasa kai shi wajen kasan Larabawa duk da inda musulmi yake. An shi yasa dai muka je koye wannan abin, sannan mu kawo ma 'yan Najeriya a zo a tabbatar cewa mun bi ka'idan harkan halal, a samu tambarin halal. Daga aka samu tambarin nan, ana iya exporting kayan daga Najeriya, daga Kano zuwa kota ina inda al'umman musulmai suke.
Daga nan zuwa watan Afrilun baɗi ne, idan Allah ya kai mu, ake sa ran Najeriya za ta iya cika sharɗin samun rajistar shiga jerin ƙasashen duniya masu cinikayya bisa tafarkin halal. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta SON ta ba da lambar shaidar ingancin kayayyaki guda 200 ga kamfanoni daban-daban a nan Kano.
Waɗannan kayan nan mun tabbatar da ingancinsu tun daga farko, muka bitar da su, muka yi musu gyare-gyare, sun iya sun bi dokanmu. Yanzu mun tabbatar ma duniya kayansu yana da inganci, za a yi a saya kayansu don akwai kyau, ba matsala da shi ko kaɗan.
Amma duk da haka al'umma na ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar kayayyakin jabu a kasuwannin Kano. Sai dai Alhaji Samba Iliyasu da ke zaman daraktan ayyuka na musamman a hukumar kare haƙƙin mai saya da mai sayarwa ta jihar Kano na cewa
abin da yake faruwa wani lokaci akwai ɓata gari, kamfani da suka yi kaya mai inganci to sai a samu wasu waɗanda za su yi madadinsa, amma kuma ba wannan kamfanin ba ne ba. A matsayinmu na masu kare haƙƙin mai saye da mai sayarwa, to za mu je mu kama wannan mutumin, mu zo mu hukunta shi. Ana ƙoƙarin a gyara dokar ita kwanzuma da tashi daga council ta koma ta zama agency mai zaman kanta, saboda gurɓatattun mutane karuwa suke yi, dole wasu sun yi kuɗi ta ƙarfin tsaya da yaji, musamman abin da zai cutar da mutum bangaren abin da zaka ci. Amma Allah ya yarda, kojiya mun je majalisa, kuma mai girma MD roƙon da yake nan yana so a karkade dokar wannan hukuma ta zama hukuma mai zaman kanta. Kaga ana rattaba wannan, to za ta iya ɗaukan ma'aikata na kanta na dindindin, kuma sannan za ta rarraba ta ofisoshi ya zama to ta yi kwabarin ɗin Kano gaba ɗaya.
Masu kula da lamura dai na ganin cewa gurɓatattun 'yan kasuwa na neman mayar da jihar Kano cibiyar hada-hadar cinikayyar kayayyakin jabu a wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
An kashe shugaban kungiyar IS Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan, a cewar kakakin kungiyar a cikin wani sakon murya da aka fadda a jiya Laraba, sai dai bai yi karin bayani akan batun ba. Al-Quraishi shine shugaban kungiyar IS na biyu da aka kashe a bana, a daidai lokacin da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke kokarin sake farfadowa, inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan hare-hare a Iraq da Siriya. Haka zalika, kungiyar da ke da alaka da IS a Afghanistan ta dauki alhakin kai hare-haren da suka kashe mutane da dama a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojan Amurka ta ce an kashe Al-Quraishi ne a tsakiyar watan Oktoba, ba a dai san dalilin da yasa aka fidda sanarwar a jiya Laraba ba, wata guda bayan kisan Al-Quraishi. Ranar 1 ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yaki da cutar HIV mai karya garkuwar jiki da kuma tunawa da waɗanda ke ɗauke da cutar. A shekarar 1988 ne aka soma gudanar da bikin ranar. Yanzu haka an yi kiyasin cewa sama da mutum miliyan 38 ke ɗauke da cutar a faɗin duniya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ana dai faɗakar da jama'a game da kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Dr. Barkindo Muhammad Saidu shine babban sakatare a hukumar kare yaduwar HIV, ya yi ƙarin bayani game da ƙididdigan masu ɗauke da ƙwayar wannan cuta.
A shekarar 2018 wato 2018 an yi babban ƙididdiga wanda ba taɓa yin shi a duniya ba, aka yi shi a Najeriya, wanda aka yi dukkan jihohin Najeriya. To wannan ne sai ba da lissafi ko kuma kimantawa da waɗanda suke ɗauke da wannan laruran. A jihar Borno muna da kashi ɗaya da digo biyu a cikin dari, wato bil ma'ana idan aka fassara shi da yawan al'umman jihar Borno wanda muna da miliyoyin yanzu kusan miliyan 6.8 ya nuna kan cewa mutane kamar kusan 80,400 suke dauke da wannan larura din a jihar Borno. A ko sun sani ko ba su sani ba dai wannan shine wanda muke da shi, amma kuma abun bakin ciki shine bai wuce mutane 20,000 ne kawai suke aka zakulo su aka bada aka suke shan magani ba, to kaga 60,000 nan kuma wannan kan gaskiya har yanzu sai mun zage dan sai mun je mun nemo su sun kawo kansu an goda su a fara ba su magani, ko magani a jihar Borno kyauta ne, haka kuma gujewa a jihar Borno ma kyauta ne.
Ko me mutanen da Allah ya jarabta da ke duki da wannan gwal cuta ke cewa ne game da wannan rana?
Sunana Hassan Mustafa ne, wato ni ne North East coordinator kenan na kungiyar da ake kira shi Nepal, kuma wato kaman an abbreviation ne, yana nufin kungiya ne wanda suke dauke da kwayar cutar HIV.
Kamar wani muhimmanci wannan rana ta yi gare ku?
Muhimmanci da yake da shi ne mukan duba abubuwa guda uku. Na farko mukan duba cewa tun da aka fara yakan kau da wannan kwayar cuta din wani irin nasara ne akai, wani irin kalubale ne ake fuskanta har yanzu, ya za a magance wannan kalubalen da ake fuskanta. Na biyu kuma kan tuna musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan kwayar cuta din, musamman lokacin da ba a zo an gane magani an fara shan magani da sauransu ba. Na uku kuma mukan kawo wani musamman wani take a kowane shekara na me ya kamata a yi wanda zai zama to kamar shine hanya na magance wannan kalubalen da aka fuskanta yayin gwagwarmaya na kau da wannan kwayar cuta din kansu.
Mun gode wa Allah, duk wanda aka ce yau yana da wani cuta ko ba wannan cutan ba, Allah ne ya daura maka, kuma Allah ya san da kai ya daura maka, sai dai ka gode wa Allah, ka miƙa godiyanka ga Ubangiji. Muna farin ciki da wannan ranan, mun gode da shugabanninmu da suke bamu karfin gwiwa a wannan ranakun da suke zuwa suna kokarin su ga mun fito cikin jama'a. Mun yi farin ciki alhamdulillah.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To biyo bayan labaran ta sakeyar wani dalibi da ya caccaki uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari a kafar sadarwa ta Twitter zuwa gidan yari, ƴan Najeriya sun yi Allah wadai game da wannan matake, tare da kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta sakin dalibin, ta da kafa hujjar cewa ba a bi matakai da ka'idojin da suka kamata ba wajen hukunta matashin. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya irin su Amnesty International suka yi Allah wadai da matakin kama Muhammad tare da zargin an take masa haƙƙinsa na bil'adama. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban gudanarwa na kungiyar a Najeriya.
Na ɗaya dai wannan laifi a jigawa aka ce an yi shi. Sa'annan na biyu a kawo jami'an tsaro daga Abuja a kama yaron nan a kai shi a je a daure shi a aje shi a jibgarsa, wannan ya keta dokar ƙasa, ya keta dokar haƙƙin bil'adama. Na biyu a ya keta doka a aje mutum da ake zargin sa da laifi sama da kwana ɗaya zuwa biyu. A ƙa'idar Najeriya, idan mutum ya yi laifi, laifin da kai za a gurbatar da kai a gaban alkali a cikin kwana ɗaya zuwa biyu. Wannan an wuce sati guda ana danketa da shi, kuma ana azabta shi. Wannan ba adalci bane, ba gaskiya bane, kuma wannan ba zai hana tunzura mutane su ci gaba da nuna bara'a ga yanda suke ganin ana cin zali, ana takura mutane a Najeriya ba.
Bayanai na nuni da cewa uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ce ta baiwa jami'an tsaro umarnin dauko mata Aminu daga jihar Jigawa, bayan da ya wallafa wasu kalamai a kanta na zargin ta yi rubda ciki da kuɗin jama'a, kalaman da basu mata dadi ba. Hajiya Naja'atu Muhammad, commissioner a hukumar 'yan sandan kasar, ta ce kamata yi a gufana da uwar gidan shugaban kasar saboda ta keta doka ita kanta.
Ta karya doka saboda ta dauki doka a hannunta. Idan ma nan ko yaran nan sun mata laifi, doka abinda tace komai muna da shi a tsari. Doka abinda tace shine ta kai kara kotu, amma ba ta sa a dauko su, aka dauko yaran nan ba tare da ma court order ba, ba kotu ce tace a je a dauko shi ba, ba warrant na arrest, aka je kawai yaro aka dauro shi kaman tubani, aka towo da shi Abuja, aka kai mata shi fa da shugaban kasa, tayi masa dukan kawo wuka. To wannan abin da ta yi shi ake kira assault a turance, kamata yayi a gurfanar da Aisha Buhari a gaban kotu, kuma dole sai an gurfanar da ita a gaban kotu dan ba ta fi karfin doka ba.
Yayin da wasu ke sukar wannan mataki na hukunta dalibin, wasu na ganin hakan yayi daidai dan ya zama izina ga sauran matasa dake shagala tare da cin zarafin mutane a kafofin sada zumunta, a cewar shugaban kungiyar matasan yankin Arewa ta Gabas Abdulrahman Bubakacin.
Ina goyon baya ba ma yaro nan ba, duk mutum da zai fita social media ba bisa hujja ba, ba bisa kana da shaida ba, ba bisa haka kawai don radin kanka ka ci mutuncin wani, ina goyon baya 100% ba dana ba ko ni ne nayi hukun doka ta hauka. Don in akwai doka wannan abu ba zai taba faruwa, sai dai abun da muke magana tun daga wannan abu ya riga ya faru. Ita uwar gidan shugaban kasa uwa ce ga al'umma, kuma dole makamanci irin wannan ta dinga fiskantar sa. Muna roƙonta da wannan abun da yaron nan yayi bai daidai ba, kuma bamu goyi baya ba, kuma wallahi duk mai hankali ba zai goyi bayan wannan abu. Ayi hakuri.
Har zuwa lokacin hada wannan rahoto da uwar gidan shugaban kasa da jami'an tsaro ba su ce uffan ba kan wannan batu na Muhammad Aminu, ɗalibin da ke zangon shekara ta ƙarshe a jami'a Shamsiyya Hamza Ibrahim. Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyya, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan fefen.
Daure kai wa kanka ta nadi ɗan uwa kenan domin ranar ƙarshe. Kakata duhu kalli gabanka, amma kare ka hanya ake na wani. Duniya sai labari daga yau sai gobe. Ni na lura duniya labari ce, abu cikin ta ma labari ne. Ina za mu je nebe, ina za ki ina za ka. Fahama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka, ka kashe wani dan kai kudi ko hasara huta ko mulki, ka fada dama ai sabo ko ai safi ai shirka da umbukata ta duniya.
Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta tamkasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya mun sauka garin Gaundare na Jamhuriyar Kamaru, inda wani gurgu dan asalin Najeriya ke gudanar da harkokin kasuwanci, Malam Awwal dan Kacari ko kuma Awwal mai masara, wanda a kashi na farko na zantawarsa da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu Dangba ya yi bayanin faman da ya sha kafin ya zo matsayin da yake kansa a halin yanzu. To a yau bakon shirin ya nuna damuwa a game da rashin kungiyoyin nakasassu a Kamaru, lamarin da ke haddasa cikas wajen samun tallafin hukuma.
Batun tallafi mu kam a arewacin Kamarun, inda musamman ma musulmai suke kan babu, to yanzu ne muke so mu yi kungiya mu nemi tallafi.
Ma'awala akwai waɗansu abubuwa daban-daban na sauwaka rayuwa da ainihin gwamnatin take yi domin taimaka masu matsala irin wannan, kamar alal misali yi musu kati wanda zai ba su daman wato samun sauki a yayin da suke ko kaman balaguro, ko kuma sun zo alal misali ma'aikata nan gwamnati su dai ya zamanto sun samu kula na musamman. Irin wannan damar shin anan musakai su ma suna samun irin wannan alherin ne ko dai kuma a'a shede ta kudanci?
A ta kudanci suke samu, ta nan kan ba su samu, shine muka tashi ma abin yanzu mu ma za mu yi kungiya. In kai kungiya ka zo gwamnati, ai kai zaka bi neme ta, ba ita za ta neme ka ba. Gwamnati kai zaka neme ta, ka nuna ga abin da kai, ga abin da kake so, su kuma sai su tallafa ma. Ta kudanci su suke neman gwamnati, sun yi kungiyoyin su iri-iri, su suke neman gwamnati. Akwai ai takardu da zaka hada kan kacin man gwamnati, ita gwamnati suke ta san kai musaki ne, ita ba ta san kai musaki bane. Ai shi kai zaka nema ka hada takardun da ya kamata ta san ka, ka je wajenta ka nuna kanka ga takardunka, sai ta san kai musaki ne, ta ba ta yi mana ta. Akwai kuma abin da zaka dinga biyan ta, akwai abin da za ta biya ka, haka sha'anin gwamnati yake. Ko ma kai musakin ne, kai takardu, akwai abin da zaka zuba mata, akwai abin da zaka biya takardun tukunna ta san da kai. Haka ake ba wai kai musaki kawai kana gida, kai malam awal gurgu, gwamnati ta zo ta neme ka ta ce to ya malam awal gurgu ga takarda, in za ka yi tafiya ya taimake ka, za ka shekara. Kai ne malam awal gurgu za ka nemi mutane su gurgaye da mutane, kai kungiya na musakai da shugaba da kome da kome, ka kai ma gwamnati takardanka ta sa hannu, ta yanzu ta san da zaman ku. Haka ake yi ma rabi.
Sanin kowa ne cewa kasashen da suka ci gaba, kasashen ƙetare da kuma wasu kasashen ma na Afirka, akwai wani nauyi na masakai wannan da gwamnati ta dauka, har ina kaiwa ma matsayi yanda a kowane ƙarshen wata za su iya zuwa su karbi wani ɗan abin in domin su samu su taimaka ma rayuwansu game da wasu wahalhalu. To irin waɗannan tallafin ko kuma ce taimakon, shin ana samu a nan ko kuma sam-sam ne irin wannan taimakon a nan?
Wannan na gaya ma a baya ne ma Rabiu, kai za ka nemi gwamnati ta san ka tukun ka san tallafi. Yanzu mu ɗauki misalin ɗan gudun hijira, ba takardu suke a san su ƴan gudun hijira ba ne? Yanzu kai ma Rabiu don kai ɗan gudun hijira ne, baka da takardan komai, ka zo kana zaune wasan kai ɗan gudun hijira ne, ya za a ɗauki tallafinka? Akwai takardu da za ka yi gwamnati ta sanka tukun ta baka tallafi. Yanzu kaddara mana ma Rabiu, kuna tafiya ne a cikin mota, kai kana da kati, aka yi kokaro Allah sauke aka yi mutuwa, mai kati ya yi zafi saurin gane shi? Ko mai shi ka san takadda? Akwai takadda da ake yi wanda gwamnati za ta san da ku kungiyanku, ku musakai ne, in an tashi tallafi shi ya tallafa mu. Amma kuna zaune kuna watse, ba ku haɗa kai ba, wannan musaki ne yana gidan shi, wannan musaki ne yana gidan shi, wannan musaki, gwamnati ai ba ta san da ku ba. Za a ka tallafin ma ku ba a san da ku ba. Tallafi ana bayarwa, waɗanda suka nemi su san tallafi suna samu. To kun kuna watse, ba ku haɗa kai ba, ya za a ba ku tallafi? Yanzu kaddara dai ka ɗan gudun hijira ne, ku ɗari ne ƴan gudun hijira, kun zo kun watse a cikin gari, kawai na ka san ku. A'a, shi ku yi takadda na ku ƴan gudun hijira ne, ga fili ka zan gwamnati ta ba ku, ku ƴan gudun hijira ne, duk tallafin da ya zo jecin mu. Amma ku ɗari ne, kun watse a cikin gari kawai, ku goye ku da ƴan gudun hijira ne. Wayannan kuma su ɗari ne, sun yi takadda akan su ƴan gudun hijira ne, ga inda suke, waje samu tallafi, waye bije samu ba cikin ku. Shi muke fama yanzu muna kuyin kungiya, muna takadda da za a san ga mu haɗa, mu yi lissafin musakan da muka haɗa. Yanzu mun zo muna faɗakar da mutane, za mu yi takadda nan mu musakai ne na fili kaza, ga mu, ga sunan kungiyan, ga hidiman da muke yi, ga shi gwamnati ta san mu, tukunna mu shiga wannan abin da kake faɗa. Ai, akwai musakai a ƙasar nan da su sun yi gabaye, kakka haɗa mu da su, ka ce mu musakan da ba mu waye ba, yanzu wani mataki muka ɗauka na yanda za mu yi mu waye, mu yi takadda, mu yi ilimantu, mu ilimantar da saura. Haka zaka ce. To yanzu wannan ne muke haɗa kai, yanzu muna ta zama koyaushe da mutane, muna ki, akwai wanda suke so, akwai wanda ba su so, akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah, muka ce ko ka dogara da Allah, shi ka tashi ka tagaza. Akwai wanda suka ce su Allah ne kome, muka ce ka tagaza dai. Wannan ne aiki ma tukuru a gabanmu, kamun su yadda ma.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin Malam Awal Gurgu mai Masara na garin Gaudare a ƙasar Kamaru, da wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu Dangba, ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga Ghana.
da jaridar Tarihiyar Times za mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine taimakawa gwamnati ta farfado da tattalin arzikin kasar. Tsohon shugaban kasa John Mahama ne ya faɗi haka, kuma Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi kira ga tiyan Ghana da su haɗa hannu da gwamnati a kokarin da take yi wurin faifado da tattalin arzikin kasar. Wannan inji shi shine kadan hanyar da za a iya farfado da tattalin arzikin kasar a kiyaye ta daga rushewa. Ku bar dukkanmu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya a matsayin mu ƴaƴan Ghana, ba tare da la'akari da siyasa ko dangi ba, mu tabbatar mun farfado da tattalin arzikin. In kana a cikin ƴan adawa ne, kana farin ciki wannan na abu kuwa, bayan ma ka samu ka lashe zaɓe a shekara ta 2024, yaya za ka yi da kanka? Domin babu wata ƙasar da za ta shigo ta taimaka maka. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin, wake wata laka magana. Beta Ghana Management Services ta ki bin umurnin kotu, ta ki ta biya kuɗi ga rasidi 464,905 ga ma'aikata 179. Jaridar ta ce manajojin wato BGMS wacce reshe ne na Jaspan Group an rawaito cewa ta kekashe kasa wurin amshi ga kiran Ghana Labor Commission da kuma kotun hukunci na ainihin kadago da akan umarni da ta bayar na ta biya Ghana Cedi 464,905 bashin albashi na wata biyar na ma'aikata 179 da aka dauka aiki a kamfanin tsakanin shekara ta 2013 da 2015. Wuce gona da iri a demokaradiyya, shin a shafe majalisar dattawa ne? Babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce a cikin kwanakin nan na muhimmancin majalisar dattawa ya sha suka da tuhuma daga jama'a, abinda da'ima yake sa ake gabatar da wato shawarwari na saki tsara ko kuma yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara, yayin da wasu ke da ra'ayin cewar wannan majalisa ta dattawa na aiki yadda ya kamata a kan tsarin mulkin demokaradiyyar mu. Saura sun yi imani zamanin ta ya wuce. Wasu ma suna siffanta ta ne da tambari na ƴan zartarwa da ainihin cibiyoyi da ba su da na ya demokaradiyyar mu da ke bukatan a shafe su gabaki daya. Ashimo ya zama maga kujerar babban jam'iyyar adawa NDC na babban jiha Accra. Jaridar The Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon mamban majalisar dokoki wa mazaban adanta Emmanuel Ni Ashimo ya sake dawowa a matsayin chairman babban jiha Accra na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress. Ashimo ya samu kuri'u 327 inda ya doke tsohon chairman Joseph Adekuka wanda ya samu kuri'u 222 a zaben ƴan zartarwa wanda aka yi a ranar Lahadi a Thomas Paul Stadium. Wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Redwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karyawa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa Kiev a yakin da take yi da Moscow tsawon wata tara. Bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron NATO a birnin Bucharest na kasar Romania, a wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare akan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Mutane sama da 100 ciki har da ɗaliban kasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19, sun kuma caccaki tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya Laraba a babban birnin Koriya ta Kudu, Wannan shine nuna goyon bayan zanga-zangar ta China da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya. Ma assalamu.